Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 23 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Masu aikin sa kai sun kafa kananan tutocin Amurka 20,000 a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington dake babban birnin kasar a jiya Talata. Ranar da Amurka ta cika adadin mutum 200,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa, a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. A yau Laraba, abokai da abokan aiki da kuma masoya za su fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayiya mai shari'a a kotun kolin Amurka, Ruth Bader Ginsburg.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masarautar zazzau da ke arewacin Najeriya ta yi watsi da jadawalin sunayen da wasu ke ta yadawa a shafukan sada zumunta, wanda ke nuna cewa a cikinsa za a zaɓi wanda zai gaji marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris da ya rasu a farkon makon nan.
Har yanzu ba wani abu da suka zai zama masarautar ba da ba ana ta kokarin karɓar gaisuwa ne tukuri don ma da wani abu da zai toto ina cin bai riga ya fita ba ko ban sani ba. Babu abin da za mu iya ma al'umma sai godiya sai godiya mun gode mun gode.
A Najeriya har ila yau kimanin mutum 30 rautanni ke nuna cewa sun mutu sakamakon wani hadarin motar tankin man fetur a cikin garin Lokoja da ke jihar Kogi.
Yasinmu da muka samu an samu mutane suka rasu gaskiya sun kai kusan 30 kuma akasari yaran makaranta ne yan primary da yan secondary. To birkin ma motar tun daga can ƙauyen Croatia ta tsinke har ta zo nan Felele.
Za ku ji cikakken bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafi da shirin ciwon ƴa mace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu aikin sa kai sun kafa kananan tutocin Amurka 20,000 a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington da ke babban birnin kasar a jiya Talata. Ranar da Amurka ta cika adadin mutum 200,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Kowace tuta na zaman mutane 10,000 da suka mutu tun bayan barkewar annobar a Amurka a farkon shekarar nan. A lokacin wani taro da aka yi na addinai daban-daban a wurin tarihin na birnin Washington don juyayen mace-macen da aka samu, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yawan mace-macen da aka samu abu ne wanda da an iya kawar da aukuwarsa, kuma ta yi kira ga 'yan kasar da su rungumi kimiyya don hana ƙarin wasu mace-macen nan gaba. A watan Afrilun da ya gabata, babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce za a samu adadin mace-mace kimanin 60,000, yayin da shugaban Amurka Donald Trump, wanda da farko ya ce coronavirus tamkar murar da ke zuwa ta tafi ce, a watan Mayu ya ce ta yiwu za a samu adadin mace-mace kimanin 75,000 zuwa 100,000. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfarin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa, a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafe don baje kolin fasahar makamai masu linzaminta. 38 North, wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali akan Koriya ta Arewa, ya ce wani hoto daga tauraron dan Adam da aka samu a jiya Talata ya nuna wata mota da ta yiwu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin Mirim da ke wajen birnin Pyongyang, inda Koriya ta Arewa ke gudanar da babban faretin sojojinta. Yayin da hoton kadai bai isa ya tantance takamaimai kowace irin mota ba ce, girmanta da fasalanta na nuna cewa ta yiwu ta daukar babban makami mai linzami ce, a cewar shafin a jiya Talata. Hoton ya nuna motar na da tsawon kimanin mita 20 da kuma fadin mita 3, girman da zai isa ya dauki makami mai linzamin ICBM, a cewar sanarwar hukumar nazarin.
To a gaida Maryam Dauda wacce nan ba ta jima ba za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar. To a Najeriya, ganin yadda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ke gayyatar wasu 'yan kasa game da kalamansu, ya sa kungiyoyi da wasu masu ruwa da tsaki kan sha'anin kare haƙƙin bil'adama suka fara nuna damuwa. Ko da yake wasu masana shari'a na ganin hukumomin na da ƙarfin ikon ɗaukan matakan kare duk wani abu da zai iya tada husuma. Amma suna ganin ana kuskurewa wajen irin hanyar da ake bi idan an tashi ɗaukan matakan. A bayan ne dai hukumar ta DSS ta gayyaci wani ɗan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, wato Alhaji Mahadi Shehu, bayan wani sharhi da ya yi kan yanayin da ƙasa ke ciki. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna.
Yammacin ranar Lahadin da aka yi wannan rasuwa ne dai aka fara yawo da jerin jadawalin sunayen wasu manyan masarautar zazzau, da ikirarin cewa sunaye ne da aka tura wa gwamnan jihar Kaduna don ya zaɓi guda ɗaya daga ciki. Sai dai masarautar ta ce wannan jadawali da ake ta yawo da shi a kafafen yaɗa labaru na zamani fa ba daga hannunta ya fito ba. Alhaji Ibrahim Abubakar Yahaya shi ne tafarkin zazzau kuma shi ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
Duk irin mutumin da kake tunani ana neman a gan shi wajen hidiman wani idan ya samu ba irin mutumin da neman ba bai haɗa ba. Domin haka da za a ce an ƙara gode ma Allah. Amma maganan abin da ya shafi wanda za su biyo bayan shi gaskiya ba abin da muka sani yanzu ba shi ne ke gaban mu ba. Tashin hankali da muke ciki shi kawai ke gaban mu.
Ki wasu da yake cewa kuna da tsari na masarauta cewa ba a wuce kwana uku shi yasa ake ta yawo da sunayen wasu mutane.
To wannan idan ya zanta da haka ni ce bayan da muka iya dole amma har yanzu ba wani abu da ke daga nan masarautar fada ba ana ta kokarin karɓar da su wani tukunna duk ma da wani abu da zai fito to ina cin bai riga ya fitar ba ko ban sani ba ba abin da za mu iya ma al'umma sai godiya sai godiya mun gode mun gode. Allah ya mutu ma a sa kai ya.
Tun bayan sanarwar rasuwa da kuma jana'izar marigayi mai martaba sarkin zazzau da gidan gwamnatin jihar Kaduna ta fitar a ranar Lahadin da aka yi rasuwar da kuma ayyana yau Laraba a matsayin ranar ukun da za a yi hutu da addu'o'i, har yanzu gwamnatin jihar Kaduna bata ce komai game da naɗin sabon sarkin masarautar zazzan ba. To ko akwai wani wa'adin lokaci ne da ake warewa domin naɗa sabon sarki a masarautar ta zazzau? Tambayar da na yi wa mataimakin darakta na sashen adana kayan tarihi a gidan Arewa House da ke nan Kaduna kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Dr. Salisu Bala kenan.
Babu wani lokaci illa dai kawai dai su masana sun sani cewa ba a san a dauki lokaci saboda gudun fitina. A fara yawo da maganganu ana maganan cewa wani shi yafi cancanta wani yafi wani wani yafi wani. Daga nan sai ga an fara raba jaha, an fara tunanin shigo da wa da yan daba da makamai da waye to dan a kauce ma zubar da jini da kuma rarrabuwar al'umma. Shi yasa ake kokarin daga ranar da aka ce yau sarki ya kau ana kokarin kai shi makwancin shi, wasu kuma suna can suna kokarin yadda za a yi waye yafi cancanta.
Kenan kowane lokaci daga yanzu a iya jin sunan sabon sarki.
A iya jin sunan sabon sarki.
Dokta, da a ce yanzu za a zabo mutum uku ko hudu a kaiwa gwamna, sai gwamna ya duba shi bisa nashi ma'auni gaba ɗaya waɗannan babu wanda ya mai, me zai faru?
Abin da zai faru shine zai iya cewa a koma majalisar nan ta king makers su sake dubawa su zakulo waɗanda za su iya ma jama'a aiki. Daga ci yana ganin an yi kuskure ba a sa wani da wani da wani ba kuma su ma sun gaji sarwatan nan kuma suna iya zuwa su taka muhimmiyar rawar da ya kamata su taka ko fiye da ma wanda Allah ya karɓi rayuwar shi.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Alexander Lukashenko na Belarus ya fara aiki a matsayin shugaban ƙasa karo na shida a yau Laraba a lokacin da aka yi bikin rantsar da shi wanda jami'ai ba su sanar ba. Bayan makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar nuna ƙin jinin sake zaben shugaban mai mulkin kama karya, zaben da 'yan gwagwarmayar adawa suka ce an tafka maguɗi. Kamfanin dillancin labaran kasar na Belta ya ba da rahoton cewa an yi bikin rantsar da shugaban ne a Minsk babban birnin kasar, wanda ɗaruruwan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da wakilai daga kafafen yaɗa labarai da wasu sanannun mutane suka halarta. Lukashenko, ɗan shekara 66 da haihuwa, ya sha rantsuwar kama aiki a Belarus yayin da ya ɗora hannunsa na dama akan littafin kundin tsarin mulkin kasar. Kuma shugaban hukumar zaben kasar ya miƙa masa katin shaidar shugaban ƙasa na Belarus. Lukashenko ya yi mulkin kama karya a Belarus mai yawan al'umma kusan miliyan 9.5 tsawon shekaru 26. Sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 9 ga watan Agustan da ya gabata ya bayyana cewa lokacin ku ya samu kuru'u kashi 80 cikin 100. Sai kuma babbar abokiyar adawarsa Svetlana Tikhanovskaya ta samu kuru'u kashi 10 cikin 100. Yayin da hukumomi a arewa maso gabashin Siriya suka sanar da gano wasu sabbin ramuka da aka jibge gawarwakin waɗanda faɗan 'yan ƙungiyar IS ya shafa a birnin Raqqa. Iyalan waɗanda 'yan uwansu suka ɓace a lokacin da ƙungiyar ke riƙe da ikon yankin na fatan samun bayanai. Tawagar ma'aikatan gaggawa da na ceton rai a arewa maso gabashin Siriya a farkon watan nan suka sanar da cewa an gano wani babban rami da aka binne mutane a yamma da wajen yankin Farusiya da ke Raqqa, abin da ya sa yawan irin waɗannan wuraren da aka gano a wannan shekarar ya kai 5. Biyo bayan sanarwar da kuma gano gawarwaki 16 daga ramin, iyalan waɗanda lamarin ya shafa sun buƙaci hukumomi su mai da hankali wajen tantance gawarwakin mutanen.
Madalla a gaida Maryam. To, a Najeriya rahotanni na cewa kimanin mutum 30 ne suka mutu bayan da suka kone kurmusu sakamakon wani hadarin wata motar tankin da kuma man fetur a cikin garin Lokoja ba da gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Hadarin da ya faru ne da safe yau Laraba. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Daga cikin mutanen da suka mutu dai har da yara 'yan makarantar primary da secondary da kuma kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogi. Shaidun gani da ido dai sun ci motar tankin ta gangara ne ta auka cikin wasu motoci inda daga bisani ta kama da wuta, al'amarin da ya haddasa wannan konewa. Kamar yadda wani shaidun gani da idon ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
To, sunana Ahmed Muhammad dan Asabar Lokoja. Wato abin da ya faru shine da sanyin safe misalin karfe 8:30 yau Laraba, wata motar tanka ne ta fadi a nan Felele Kogi State Polytechnic, wato kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogi da ke nan birnin Lokoja. To kuma gaskiya an samu asarar rayuka da dama a hadarin nan, wasu kuma da yawa sun jikkata a yanzu ma suna asibiti. Gaskiya an rasa rayuka da dama, amma kiyasin mu da muka samu an samu mutane suka rasu gaskiya sun kai kusan 30, kuma akasari yaran makaranta ne, yan primary da yan secondary. To birkin ma motar tun daga can ƙauyen Croatia ta tsinke har ta zo nan Felele. To saboda haka motar sai ta zuwa driver shi ma kanshi ya yi loss of control. To daga nan motan tankance ta dukan motoci kuma wajen akwai cunkoso kuma gaskiya tana motan na haduwa kawai ta kama wuta bal.
To amma yanzu wani hali wurin yake kenan?
To yanzu dai gaskiya irin halin da yake hukumar kiyaye hadura ta kasa wato first safety kenan. Sanyin safo sun zo sun kwashe wayanda gawakin wayanda suka kone, domin wasu kuma sun kone ma ba iya gane su ba. To wasu kuma iyalansu sun zo sun kwashe sun je musu janaiza.
Gwamnatin jihar Kogin dai ta nuna kaduwa akan wannan bala'i a wata sanarwa da sakataren labaran gwamnan jihar Kogin Onogu Muhammad ya sanya wa hannu, ta bayyana hadarin a matsayin abin takaici tare da jajantawa iyalan waɗanda hadarin ya shafa. Haka zalika gwamnatin jihar Kogin ta yi kira ga ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kogin da su kwantar da hankali tare da tabbatar da zaman lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodiyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kan ga shirinmu na gaba, wato ciwon kyamace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci, kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. Ai sauraro lafiya.
Azabar da ake yi wa yara ta yawa. Wallahi akwai matan da ka suna mun suna ji a ta kafa ballan. Ka kace ai dan bakin ban wallahi landin. Kamar na koro bayani mara kokari wanda da kin banni naje inda bani kowanne bangare yana ne nani rawar da yake takawa ba bangaren mu ta kawai ba dukkan ta society akwai role din da ya kamata ta kike kawai na so ne in ba a yi a san dai mun mutane kake yi wa magana sai a kun a farko sun faka ta yace miki duk zan tukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja illa kace kare zan yi da fata dawa kace na inkin dako ina magana ne bangaren mata ko kuma na zo kan magana kike ko baci ina magana a kabilwa ita da bishi ta ba ma ballan ta da ba ho to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai ni kokarin ina wata kasa in kai ta shiyarin da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan tarbiya daga gidan da ta fito na iyayen ta baka ga wannan kashin da muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka dan wani ne karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mun idan na ci da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga in ba ta ga practically a gidan ka ana yi ba in ba ta tarbiya ba ce komin ilimin ka wata ba za ta iya ka shi to ballantana kyautayi ko yasa ake yi ko mu so ko mu ci ana kyau gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki yarwar da ku rabu shi mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki ki ci abinci to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da lutu ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo wai a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su take yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai ne dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi hirar nan da nake tattaunawa kai a yanzu shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wala Allah ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a cikin zafura ga mutane akan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin kesu kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu akan titi ba da ban fiki ni kuma kuma da banta daga kuma ba ta hada su da ruwan da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi ni kuma ta da banta ke da dan da ba shi da uwa a gidan babansa dan da ba shi da baba a gidan babansa a firki ce yake saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wataran mun je wani taro na marayu da wa'azi sai ni kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke raye tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle shi sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki yi tunanin abubuwa cewa game da wannan yaron duk ɗan da yake da cinye uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ya nemi ta wani ba amma abin ya fa ki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa wa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko kan da kin ga ba rinna wannan bayanin naki sai moment ne kuma da wani bayani wanda nake son ni na mutane shi wala Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da dinga mai kira tufa a kan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko ne mutum hakka da na gani fa wanda yake ga irin wannan su kan su magidanta saboda akwai wata banga da ni komin da kuma da ina wacce ta zo take ita nan ko da su take an kashe mata aurenta nake akan ni ko mata ne wa irin di abubuwa ne ba su yin danta da kalke da kike ne abin labarin ta kike cewa idan baki kashe min aure na ba zan iya ce fadawa cikin kushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake ne take mijin shi ya halmazu mun abin da nake so mu hannu shayi da nake so na fada wata gaba ne amma mu kalle su kan lokaci ana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da dukkan wato suke taimaka wa mata wajen zuciyar su ta kekace wajen zuciyar su ta sa imanin su ya kafa tun da dama Allah ya tuki ta su a tunani da wasu abubuwa su da mu ko wani da Allah ya halitta miji ba ne shi ya halitta mu ba shi ya tuki ta shi ne ta ce abin da nake so ana shi ne ita ƴaƴa biyu Allah ya azurta ta da shi mata dangi da iya aka dinga taki a haihuwar mata taki a idan ciwon da ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa na miji wallahi sun ga mana cewa ya ɗauki kwan duniya da tunaninsa da wani abin sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntin sa da wasu abubuwa daga ƙarshe a kautan da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin miji na so ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan kirkin sa sai haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai dan tunanin anya wannan gutsu ne kuci da anan banda maza da suke tauye misali ne da din wadata take yi Allah ke shi ya ce gurgurun gurgurun azumi amma ba ki gani da dangan ya yi wanda wannan zai sa mace to da ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace kuzari kai hakan bane amma muna so maza su duba cikin gidajen su su sa ido a kan gidajen su wallahi matan nan take in na kalli dan nan sai su kamar kin shaki kuma kalli dan nan sai in ji kamar sun halaka shi ni ya na ba ƴaƴa bane take nayi mai kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke tuni kawwa mata su hannun su maza da Allah yake muku tuni arrijalu kan wamu da adam da sai Allah yake muku arrijalu da daraja to su ma suna da kuniyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekacewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne barasa dama ina da niyya in gangaro kan wannan in na gaba da bangaren mace to ai ai kwa gashi ne nake shara ba da sa aisha sai ki kora bana ba babu komai babu komai shi isa shi magana ne da ke da ta fita sun haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan maniya muke tsara ko da a ce ne aure daga babu maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ba ya ce zai ƙara
criteria din ƙarin aure a mutuminci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren fara gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manufa da alkumun ba idan ka samu ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan ba'a a nan cikin kawai ba akwai maganar ƙwarar ilimi a ciki akwai maganar ƙwarar da ciwon da ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gumuka wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabar wa'an to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side
to ana tilasta sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam
yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
jama'a assalamu alaikum kakaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email akwai mu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman ta ka lafiya ka ce Allah ya sa tattaunawa da aka fara tsakanin gwamnatin Najeriya da shugabannin kwadago na kungiyoyin NLC da TUC kan neman gwamnati ta soke karin kudin wutar lantarki da man fetur ya cimma nasara. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoba, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum biyoyin Hausa. Cukar da tsohon shugaban kasa Obasanjo yayi wa shugaba Buhari hakan bai zo mana da mamaki ba, domin malam Bahaushe ya ce laifi tudu ne ka taka naka ka hangi na wani. Shi ko sakon shawa da murjau cewa yake yi, muna fatan gwamnatin Najeriya za ta daidaita da ma'aikatan lafiya domin su janye yajin aikin da suka shiga, ganin yadda yajin aikin ke kara jefa majinyata masu karamin karfi cikin wani mawuyacin hali fiye da wanda suke ciki a yanzu. Allah ya sa haka, amin. Sai sako daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam biyoyi Hausa, sandama yajin aiki da ma'aikatan lafiya suka yi a Najeriya na mako daya a daidai wannan lokaci da tambun al'umma suke fama da rashin lafiya ga wannan annoba ta COVID-19, san bai dace ba. Muna fatan mahukuntan Najeriya za su gaggauta sasantawa don su ci gaba da aikinsu. Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hamisu Henry Fataskum da Yusuf Muhammad JKM Fataskum, suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ku ba mu damar da kuka saba ba mu mi kira ga shugabannin Afirka bisa ranar demokuraɗiyya ta duniya da ta gabata jiya. Mu dai muna jin maganar ana bikin demokuraɗiyya, amma har yanzu ɗan Afirka sunan demokuraɗiyya yake ji bai gani a aikace ba. Ya Allah ka ba mu shugabanni masu kaunar mu, ba waɗanda muke so ba. Amin. To mun gode, sai ku shagowa da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email, wato hausa-service@voanews.com.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Masu aikin sa kai sun kafe kananan tutocin Amurka 20,000 a ƙasa a wurin tarihin tunawa da George Washington da ke babban birnin ƙasar a jiya Talata, ranar da Amurka ta cika adadin mutum 200,000 da suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Kowace tuta na zaman mutane 10 da suka mutu tun bayan barkewar annobar a Amurka a farkon shekarar nan. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfarin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa, a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don baje kolin fasahar makamai masu linzaminta. 38 North, wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali akan Koriya ta Arewa, ya ce wani hoto daga tauraron dan adam da aka samu a jiya Talata ya nuna wata mota da ta yiwu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin Mirim da ke wajen birnin Pyongyang.
Kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan a gugun Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Zukan amadadin ita Maryam Doda wacce ta tayani gabatarwa, sai kuma Julie Jesus Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.